Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Sai kuma VOA Africa zango 102.5 duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin na rana yau Litinin 18 ga watan Yuli, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin karrama gwarzon ɗan fafutukar ƙwato 'yancin ɗan adam Nelson Mandela. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Amurka na ci gaba da jan hankalin Turkiya wajen yin takatsantsan a yunkurinta na hukunta waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar. An yi kira ga dakarun ɓangarorin da ke takaddama da juna a Sudan ta Kudu da suka ce daga birnin Juba. Yau jam'iyyar Republican ta Amurka take babban taronta a birnin Cleveland.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi Cleveland ɗin jihar Ohio, inda abokin aikinmu Sahabo Imam Aliyu zai rika aiko da rahotanni kan wannan babban taro. Kamar yadda yake cewa,
yau za a fara wannan biki ko kuma wannan taro gadan-gadan, kuma da misalin karfe 1 na rana za a fara, inda za a yi ta jawabai daban-daban.
Muna kuma da rahoto kan taron koli da ake gudanarwa a Afirka ta Kudu ta yaƙi da cutar kanjamau, sai kuma garkuwa da wani basarake da aka yi a jihar Iko. Wani tsohon ɗan sanda zai mana fashin baki kan tashin hankali da ake ci gaba da samu tsakanin al'umma da 'yan sanda a nan Amurka. Shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu a Rande zai fara rangadi ne a jihohin Najeriya domin nazarin halin da harkokin ilimi suke ciki, inda a yau za a fara takon daga jihar Bauchi. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana yanzu dai ga halin da duniyar ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana goyon bayan a hukunta waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a Turkiyya, sai dai ya gargaɗin cewa ya kamata gwamnati ta yi takatsantsan domin kada ta wuce gona da iri yayin da take ƙoƙarin maido da doka da oda a ƙasar. Ya ce muna tare da gwamnatin Turkiyya, amma kuma muna kira ga gwamnatin ta Turkiyya da ta kwantar da hankulan mutanen ƙasar baki ɗaya, in ji Kerry bayan wata ganawa da ya yi da takwarorinsa na ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels. Kerry ya kuma yi kira ga gwamnatin da ta bi tsarin doka na mutunta cibiyoyin demokuraɗiyya, inda ya ƙara da cewa lallai suna goyon bayan a hukunta masu laifi, amma kuma kada a wuce gona da iri wajen hukunta masu hannu a yunkurin juyin mulkin. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati sun ruwaito cewa zuwa yanzu an dakatar da jami'ai 8,777, kana ana tsare da wasu 6,000 daga ɓangaren shari'a da na soji bayan yunkurin juyin mulki na ranar Juma'a, lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka nuna ya kamata a yi takatsantsan domin kada a ruguza ginshiƙan da suka tsaida doka da oda a ƙasar ta Turkiyya. Ƙungiyar bunƙasa yankin gabashin Afirka ta IGAD ta yi kira ga dakarun da ke mara shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da kuma mataimakinsa Riek Machar baya da su fice daga birnin Juba domin a maye gurbinsu da wasu dakarun ƙungiyar da za su kula da harkar tsaro. Ministan harkokin ƙasashen wajen ƙasar Uganda Okello Oryem ya ce ƙungiyar ta IGAD ta yi wani zama a gefen taron ƙolin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke gudana a Kigali, inda ta nuna goyon baya ga shawarwarin da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon kan ƙara ƙarfafa shirin wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu ya bayar. A wata sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Ban Ki-moon ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar da ya ƙaƙaba takunkumin hana sayen makamai a kan Sudan ta Kudu da kuma shugabannin ƙasar da kwamandoji da suke kawo tarnaƙi a shirin zaman lafiyan, sannan a ƙara ƙarfafa shirin wanzar da zaman lafiyar majalisar na rundunar UNAMIS a Sudan ta Kudu. Bayan ya kuma ƙara da cewa duk wani shirin maido da gudanar da gwamnatin haɗaka a ƙasar zai dogara ne a kan janyewar dakarun ɓangarorin biyu daga birnin na Juba. Nan da zuwa ƙarshen makon nan ne ake sa ran jam'iyyar Republican za ta tsayar da Donald Trump a matsayin ɗan takararta a hukumance, lamarin da zai bai wa masu kaɗa ƙuri'a a Amurka damar yin zaben shugaban ƙasa a ranar 8 ga watan Nuwamba. Buɗe wannan taron gangami na jam'iyyar ta Republican a yau Litinin a birnin Cleveland da ke jihar Ohio zai fi mai da hankali ne kan batutuwan tsaron ƙasa da baƙi. Daga cikin waɗanda za su yi jawabi akwai tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da mahaifiyar wani ba Amurke da aka kashe a Benghazi da ke Libya, da masu fafutukan neman a samar da sauye-sauye a fannin shige da fice a cikin ƙasar ta Amurka, da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da kuma uwar gidan Trump Melania. A wata hira da gidan talabijin na CBS ya nuna mai taken 60 minutes a ranar Lahadi, Trump ya amsa wata tambaya kan halin da duniya ke ciki, wacce ake ganin somantabi ne dangane da irin caccakar da shugaba Obama da ya takarar Democrat Hillary Clinton za su sha a wannan makon. A baya, Trump ya bada shawarar gina wata katanga akan iyakar Amurka da Mexico da kuma hana musulmi shiga kasar, ko da yake ya janye wato ya dan sassauta matsayarsa kan hana musulmi shiga Amurka, inda ya ce a mai da hankali kan kasashen da mutane suka fito. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bayyana wani tsohon sojin Amurka a matsayin dan bindigan da ya harbe wasu 'yan sanda uku har lahira, kana ya raunata wasu uku a ranar Lahadi a birnin Baton Rouge da ke jihar Louisiana na Amurka, birnin da ke cikin zaman ɗarɗara bayan kisan gillar da wani dan sanda yi wa wani baƙar fata a farkon watan nan. Jami'an soji sun ce Gavin Long na birnin Kansas da ke jihar Missouri ne ya kai harin a ranar zagayewar haihuwarsa da ya cika shekaru 29. Sun ce ya yi aiki da rundunar sojin Amurka tsakanin shekarun 2005 da 2010, inda ya kai ga mukamin sajin, an kuma taɓa tura sa ƙasar Iraki a tsakanin shekarun 2008 da 2009. Ɗaya daga cikin saƙon da ya tura a shafinsa na Twitter a ranar 13 ga watan Yuli shi ne, sai wani lokaci ne za ku tashi tsaye domin kada al'ummarku ta zama kamar ta 'yan asalin Amurka ta yadda za a kawar da su baki ɗaya a doron ƙasa. A wasu lokuta wasu na ganin irin saƙonin da yake wallafawa suna nuni da wa hanyar da za a tada tarzoma a matsayin mafita ga irin musgunawa da ake baƙar fata a nan Amurka. Shi dai Long ya yi amfani da inkiyar suna ta Cosmos a matsayin sunansa a shafukan sada zumunta, an da ya harbe shi har lahira bayan da ya harbe wasu 'yan sanda a Baton Rouge su biyu, wato Montrell Jackson da Matthew Gerald, da kuma wani shugaban 'yan sandan gabashin Baton Rouge wato Brad Garafola. A ƙarshe, a wani labari makamancin wannan, a yau Litinin wani ɗan sanda wato wani ɗan bindiga ya harba wasu 'yan sanda da ba a san adadinsu ba a birnin Kazakh da ke Almaty, a cewar ministan harkokin cikin gidan Kazakhstan. A cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan sanda, amma an samu nasarar cafke ɗaya daga cikin maharan, yayin da kuma ake ci gaba da neman wani daban, kamar yadda sanarwar da ma'aikatar ta fitar ba tare da ta tantance adadin waɗanda suka mutu ba. Sai dai waɗanda suka shaida lamarin da wasu jami'an tsaro sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe 'yan sanda biyu ne a jerin hare-haren da aka kai a kewayen babban birnin ƙasar mai hada-hadar kasuwanci kuma birni mafi girma a ƙasar ta Kazakhstan. Sannan kafofin yaɗa labarai mallakar ƙasar sun ruwaito cewa an jikkata 'yan sanda 7, tunda dai hukumomin ƙasar suka bayyana cewa an sa jami'an tsaro ƙasar su zauna cikin shirin kota-kwana. Sai dai har ya zuwa yanzu ba a bayyana sunayen waɗanda suka kai harin ba, sannan ba a san dalilinsu na kai har-haren ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu daga nan Amurka, inda jam'iyyar Republican take fara babban taronta na ƙasa. Muna dab da shigowa ɗakin watsa shirye-shirye na tuntuɓi idanmu a wajen wannan taron Sahabu Imam Aliyu domin neman ƙarin bayani.
To, a halin yanzu Malama Grace, kamar yadda kika sani, yau za a fara wannan biki ko kuma wannan taro gadan-gadan, kuma da misalin karfe 1 na rana za a fara, inda za a yi ta jawabai daban-daban. Taken taro na yau, kowace rana an bata an fidda take, taken yau shine batun tsaro, wato tabbatar da Amurka tana zaune cikin lafiya. To, kuma cikin waɗanda za su jawabai fitattu dai sun hada da tsohon gwamnan jihar Texas wato Rick Perry, sannan kuma ita uwar gidan Donald Trump Melania, su ne fitattu daga cikin waɗanda za su yi jawabi yau.
To, kana ganin wannan hari da aka sake kaiwa jami'an 'yan sanda a jiya zai yi tasiri akan wannan take na yau da za yi magana musamman akai?
Ya gani na ma sai in ga, saboda harin jiyan ne ma yasa aka ba da taken, saboda wannan shiri na abubuwa da za a yi yau ba su fito ba ha cikin dare, muna jira mu samu bayanai cikakke, mai za a yi, mai za a faɗa. To, bai fito ba ya kai ha kusan 10 da wani abu zuwa karfe 11 kafin ma a sako da wannan bayanan. So, a fahimta ta, wannan hari na jiyan da magagganu da suka biyo ba daga ɓangarorin duka biyu na jam'iyyar Republican da kuma Democrat jawabin shugaban kasa yana daga cikin dalilai da suka sa aka zabi wannan take.
To mallakar bindigogi yana ɗaya daga cikin batutuwa da suka bambanta jam'iyyar Republican inda kake nan ake wannan babban taro da kuma jam'iyyar Democrat. Yaya kake ganin wannan batu zai tasiri a wannan jawabi da za a yi ko kuma taro musamman wannan harka ta yau?
Wannan abu ne mai sargagiya saboda duk da cewa jam'iyyar Republican tana cewa ita jam'iyya ce ta doka da oda kuma tana tare da jami'an tsaro, an samu akasi a wannan karon saboda kungiyar da take kula da muradun jami'an 'yan sanda reshen jihar Ohio ta buƙaci gwamna ya ayyana dokar ta ɓaci domin hana fita da makamai saboda wannan jiha-jiha ce da kana da yanci ka fita da makaminka ka mallake shi kuma ka nuna shi a fili ba sai ka ɓoye ba. To saboda wannan matsala na harbe-harbe da ake tashi-tashin hankula a baya nan kungiyar ta buƙaci cewa gwamna ya ayyana dokar ta ɓaci saboda kada a hana mutane fita da makamai yau. To gwamna ya fitar da sanarwa, ofishinsa ya fitar da sanarwa a jiya cewa bayi da izinin ɗaukar wannan mataki da suka nema.
Akwai ƙungiyoyi da suka nuna sha'awar zuwa wannan taro musamman domin yin zanga-zanga da kuma nuna rashin amincewarsu da waɗansu batutuwa da ba su yarda da su ba, musamman ko dai wanda ya shafi ɗan takarar da jam'iyyar Republican ake kyautata zaton za ta tsere a cikin wannan taron ko kuma da ya shafi jam'iyyar baki ɗaya ko kuma dai ƙasa baki ɗaya, ka san akan yi haka. Ya kake ganin wannan lamarin kawo yanzu?
Yau rana ce ta farko kuma yau ce tun yamma akwai masu zanga-zanga amma yau ne za a fito gadan-gadan na yin zanga-zanga. Akwai ɗari-ɗari ko kuma ɗan zaman ɗar-ɗar saboda cikin masu zuwa zanga-zanga akwai waɗanda su zo ɗauke da makamai. Ƙungiyoyi biyu suka fi ɗaukar hankali, akwai 'yan banga masu hawa babura da ake kira Bikers for Trump. Sun ce tun kafin ma wannan rikici sun ce za su zo da makamai saboda su agaza a 'yan sanda. A bangare guda kuma akwai wata kungiya ta bakar fata da ake kira Black Panthers da ita ma ta ce za ta zo za ta yi zanga-zanga kuma ita ma za ta tafi makamai. To gamuwar waɗannan biyu kuma fitowar waɗannan kungiyoyi da makamai shi ne yana daga cikin abin da ke tada hankali ko kuma ke ba jama'a tsoro kuma musamman su ma jami'an tsaro.
To duk da yake dai yau ne ake fara wannan taro a hukumance, kawai yanzu kun iya sanin waɗansu wakilai da suka zo don sa ido daga ƙasashenmu na nahiyar Afirka?
Zuwa yanzu ba mu da tabbas na waɗanda suka zo. An dai yi wani wata liyafa da aka shirya wa su wakilai na jam'iyya je da dare, to amma wato shiga wurin sai wane da wane. Balle ka san waye da waye suka zo. Zuwa yanzu hakika ba mu da tabbas na wanda suka zo.
Yawa to Allah ya taimaka ya kuma ba da nasara.
Amin amin, mun gode ƙwarai da gaske.
Aikinmu Sahabu Imam Aliyu daga Cleveland, Ohio, inda ake gudanar da taron jam'iyyar Republican na ƙasa. Wakilan Najeriya na daga cikin ƙwararru da jami'an gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu kimanin 18,000 da ke halartar taron ƙola Afirka ta Kudu kan magance matsalar cutar ƙanjamau. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana.
Wani horhoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa yanzu haka akwai kimanin mutane miliyan 36 da ke ɗauke da cutar HIV/AIDS a duniya, inda shekara ta 2014 kimanin mutane miliyan 1,200 ne suka rasa rayukansu a sakamakon kamuwa da wannan cuta da ya jibanci cutar na AIDS. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shi ne babban darakta mai kula da cutuka masu yaduwa na ma'aikatar lafiya a tarayyar Najeriya, kuma ya mun karin haske game da matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka na shawo kan wannan cuta.
Gwamnatin Najeriya ta yi rawar gani ƙwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu ɗauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da suka bujiro wa masu wannan cuta ta sida kamar su tarin fuka da makamantansu. Ba kuma gwamnati ce kaɗai take bada wannan tallafi ba, manyan jigon da suka fi bada wannan tallafi daga sassa biyu ne, gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amerika ƙarƙashin tsarinta na gudunmawar shugaban Amerika ga kasance masu cutar wannan sida ɗin, wannan da ake kira PEPFAR. Wannan biyu su suka fi bada magani da kuma kayan gwaji na tabbatar da rashin lafiyar ko kuma tabbatar da yadda rashin lafiya take samun sauki ko raguwa ko karuwa.
Dr. Molina K. Oyinaka jami'a ce ke wakiltar kungiyar tallafawa mata masu dauke da cutar HIV AIDS a Najeriya, kuma a hirar da nayi da ita a babban asibitin koyarwa na Jami'ar Lagos ta shaida mun irin kokarin da suke yi na bada wannan magani ga masu dauke da wannan cuta.
We call on the clients, we let them know the importance of the test, we counsel them and let them know the risk of not being tested at all.
Tace a koyaushe muna kokarin shawo kan al'umma tare da nuna musu muhimmancin gudanar da gwajin jini domin tabbatar da ko suna dauke da wannan cuta ko kuma domin sanin mutum na dauke da wannan cuta shine magani na farko domin shawo kan wannan cuta domin ta shan magunguna ne zai kokarin dakile wannan cuta ta yadda ba za ta kai ga yi mashi illa ko kuma ya yada cutar ga wasu waɗanda ba su da ita ba. A dade jama'a na fargaban a gudanar musu da wannan gwaji to sai dai kuma da yake ana gudanar da shine kyauta. Yanzu jama'a na runguman wannan shiri hannu bibbiyu.
The test is free, the drugs are free.
Fatan dai wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya shine na ganin an kawo ƙarshen yaduwar wannan cuta a tsakanin al'ummar duniya baki daya. Bayan jibrin murya Amurka daga Lagos.
To a karo na biyu cikin ƙasa da mako guda aka bindige waɗansu jami'an 'yan sanda a nan Amurka wani lamari da ya tada hankalin al'umma. Ta haka ne hira da wani ɗan Najeriya Mr. Joseph Shikmut wani tsohon ɗan sanda a nan Washington DC domin jin abin da ya haifar da wannan lamari da kuma matakan gyara.
'Yan sanda fa yanzu an fita za a je aiki baka san abin da za a samu ba. Ta zama kamar shiga cikin yaki ne don duk komai ya canja. Wannan ma duk abubuwan da ke faruwa wuyan aikin 'yan sanda a nan kasu a cikin birnin Ina City kenan. Tunda wannan duk abubuwan da ke faruwa sai yaki yanzu don kowa samun makami abin da ke kawo daman kenan. Amma duk da haka dai 'yan sanda nan dai tunda abin ya zamana aiki ne na public taimakon mutane duba lafiya da aikata dokokin kasa dole ne su taimaka. Nan kuma 'yan sanda mun fita dai mu dai abokanin kowa ne. Sanda ma fita aikin da yake so ya je yana so ya dawo gida lafiya don taimako ne ya fita can ya fita ya je zai taimake jama'a ne don su yi zaman lafiyansu su aikata abubuwansu daidai. Ba wani zance 'yan sanda ya fita da bizga yana so yake nema fada a'a. Ba dai wani abu ya faru ɗan sanda ba yadda ya fita da bizga shi ba yadda zai je fama yaki. Gagar suna tafiya tare akwai na wanda suke tafiya kafa akwai wanda suke tafiya kan keke. Hakan nan suke shiga cikin jama'a kamar na cikin su babban gari kenan. Gagar su sun shiga cikin akwai wanda suke motoci amma akwai wanda suka kan suna nan akan doki. So duk da bindigon da suke nan wannan don yaki ya tashi kamar a yanzu nan wanda abu ya faru to din san dole ne a yi taimako jama'a don a samu zaman lafiya don wani abu da ya zo dai baka sa abin da zai faru ba.
To menene ya kawo rashin yarda tsakanin al'umma da 'yan sanda kuma menene ya kamata a yi domin samun maslaha?
To duk wannan abin dai mutane dai public rushing trust ma juna to a cikin wannan kokarin da ake yi shine ana ce to ya kamata 'yan sanda su shiga a cikin jama'a sai a yi irin taruwa a yi yadda za a educating public din akan da irin su town meeting haka nan kin gani a cikin nan ta Washington DC kin gani 'yan sanda ma za su shiga in yara suna nan suna wasa za su shiga su yi wasa da su ko da yana cikin uniform nashi ko da bindiga don haka ina ne za su yi abokantaka da jama'a cewa 'yan sanda abokane ne ga kowa.
Mr. Joseph Shikmut wani tsohon ɗan sanda a nan Washington DC muna da cigaban wannan hira a shirinmu na gaba. To kada dai ku sha'afa kuna shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwallukoliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau ya ɗauki sabuwar azama wanda muke sa ran za mu yi rangadi a baki ɗaya ƙasar Najeriya. Za mu zagaye ƙasar don jin albarkacin kowa dangane da halin da ilimi yake ciki a yankunan nasu. Wannan zagayen ya zo ne a daidai lokacin da ake da buƙatar shi, don bambance baƙi da fari, wato siyasa da zahiri. Babban abin fata a nan shi ne a ƙara jawo hankalin gwamnatoci da mahukunta don ɗaukar matakan gyara a ɓangaren ilimi cikin gaggawa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Abdul Wahab Muhammad, ya haɗa mana wannan rahoton.
Dam to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Taɓarɓarewa ko lalacewa ko kuma tawayar ilimi kalmomi ne da ake amfani da su wajen bayyana yanayin da ilimi ke ciki ko kuma yake fuskanta. Masana da masharhanta da iyaye da ma ɗalibai kowannensu na ba da dalilan da yake tsammani ke kawo lalacewar yanayin ilimi. Malam Haruna Muhammad Salisu Babale mai bibiyar harkar ilimi ne ga tsokacin da ya yi kan wannan batu.
Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a ɓangaren ilimi a yankunanmu na arewa, musamman ma nan arewa maso gabas, to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda ilimi kam ya taɓarɓare, ba a mazancen shi, kuma akwai dalilai da dama a tunanina da ya sa ilimin ya taɓarɓare. Na farko tuku, mu ɗauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke, musamman ma a yankunanmu na karkara, a wani yanayi yaran suke karatu, sannan suwa suke karantar da su, sannan waɗanda suke karantar da su ɗin nan su ma a wani yanayi suke. Saboda ba za ka je ka karantar ba, dole kai ɗin ma sai an maka wasu abubuwa, sai an baka wasu basics na rayuwa. To idan babu waɗannan basics ɗin, ma'ana Bahaushe yace da ruwan ciki ake jan na rijiya. Yanzu mu ɗau kamar yadda nace a makarantunmu na ƙauyuka, yau za ka je ka ga makaranta, kusan makarantan gaba ɗaya babu ma kujerun zama, ɗaya kenan, babu littattafe, sannan babu ma malamai wadatattu da za su karanta, sannan kuma ko da suna nan su ɗin makaran kansu ba su da zeal, ba su da interest na su karantar. Saboda me? Saboda abubuwa da ake masu. Malami ne yake karantarwa wata bakwai shida ba a bashi albashi ba, ta yaya zai je ya karantar? Baya ma cikin hayyacinsa bare ma ya shiga aji ya karantar. To ta ɓangaren malami kenan. Su kuma ɗaliban in ka duba, wato yawanci babu ma, wato abinda Bature yake ce conducive atmosphere na ma, babu yanayi mai kyau ma musamman na da za a tafiyar da ilimin ta yadda ya kamata.
To menene abin yi?
Babban abin yi shine ya kamata gwamnatocinmu, musamman waɗanda suke rike da madafin iko, su dawo daga maganganu na siyasa, su dawo daga ɗaukan alƙawura da ba a cikawa, su zauna su yi tunani. A da a lokacin su kyauta suka yi makarantu, gwamnati ta ba su duk wani tallafi da ake bukata, ta ciyar da su, ana masu, ana yanka masu dabbobi kusan kowane sati, ta inganta masu yanayi, suka je ƙasashe da dama suka yi karatun su, suka dawo suka samu ikon zama shugabannin mu a yau. Su sani cewa ƴaƴan nan da suke bari ba su ilmantar da su, ina tabbatar maka su za su girma su zama ƴan ta'adda, kuma in suna tunanin su za su tura ƴaƴansu a makarantu masu kuɗi, to ina tabbatar maka waɗannan ƴaƴa da suka ki ilmantarwa su za su zama barazana ga ƴaƴansu da suka tura ƙasashen waje suke karatu.
Hajiya Aishatu Jibril Duku tsohuwar ministan ilimi ce, kuma tsohuwar shugaban makaranta wanda a halin yanzu ƴar majalisar wakilai ce, ta bayyana matsalolin ilimi da cewa:
To matsalanmu na farko dai yana tattare ga al'umma ne, saboda ba su fahimci har yau cewa ilimin yana da muhimmanci sannan na biyu kuma gwamnatocinmu daga matakin farko na local government zuwa na state sannan zuwa ga federal din gwamnatin tarayya akwai matsala anama domin me yasa na faɗi haka saboda akwai dokoki to amma wayannan dokoki ba su aiki wasu iyayen ko suna so ƴaƴan su je makaranta talauci yakan hana su shi yasa sai ka kanga akan tura ƴaƴa matan talle ba wai da wani nufi bane ko don su je su lalace bane a'a don nufin kawai su samu wani abin da za a ci abin da ya kamata a fara yi shine a tallafa ma iyayen to shine muke roƙon gwamnatin tarayya ta fara ta gwada misali sannan sauran gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi su bi rayuwa gaba ɗaya ba ta tafiya idan babu ilimi
man sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Abdul Wahab Muhammad wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
a maza da mata don wajen ni
to a gaida Malam Harande ga wannan matashiya
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci.
Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka. Haka yake shirin namu kenan a wannan jikon. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau za ku ji rahoto na musamman kan ranar Mandela da kuma garkuwa da wani basarakin gargajiya da aka yi a jihar Eko. Kafin nan ga tashin muhimman kanin labarai.
A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana goyon bayan a hukunta waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a Turkiyya. Sai dai ya gargaɗin cewa ya kamata gwamnati ta yi taka tsantsan domin kada ta wuce gona da iri yayin da take ƙoƙarin maido da doka da oda. Ƙungiyar bunƙasa yankin gabashin Afirka ta IGAD ta yi kira ga dakarun da ke mara shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da kuma mataimakinsa Riek Machar baya da su fice daga birnin Juba domin a mai gurbinsu da wasu dakarun ƙungiyar da za su kula da tsaro a ƙasar. Nan da zuwa ƙarshen makon nan ne ake sa ran jam'iyyar Republican za ta tsayar da Donald Trump a matsayin ɗan takararta a hukumance. Lamarin da zai bai wa masu kada ƙuri'a a Amurka damar yin zaɓen shugaban ƙasa a ranar 8 ga watan Nuwamba. An bayyana wani tsohon sojan Amurka a matsayin ɗan bindigar da ya harbe wasu 'yan sanda uku har lahira kana ya raunata wasu uku ranar Lahadi a birnin Baton Rouge da ke jihar Louisiana a nan Amurka.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mai sallama ga gaiso bangajiya da ga 'yan uwa da abokan arziki da suka halarci jana'izar wan Maryam Dauda Dr. Haruna Ibrahim a malumfashi Allah saka da alheri. Yanzu a madadi na Grace Alheri Abdu da Mahmud Lalo da kuma Julie Gresham da ma Malam Greg da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fili su gabatar da shirin na gaba yau da gobe. Malamai, bismillah.